الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله. منا ما ينقوى ناقص لنيسا مزاد ماتا مرعبا بأكار هدوى أولا شرينا من مسمى domin wayar da kan al'umma game da al'amuran da suka shafi addini, musamman a cikin waɗannan kwanaki da muke fuskanta masu albarka da kuma wannan rana gagaruma. Kamar yadda muka saba, yau ma Allah ta'ala ya ba mu ikon sake saduwa da babban malaminmu domin gabatar mana da wani shiri na musamman akan wata gagarumar ibada da muke fuskanta, wato Idi, inda za mu tattauna da malam akan abun da suka shafi wato bukukuwan Idi a musulunci da kuma hukunce-hukuncin da suka shafi layya. Allah ya shiga tu malam barka da suwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Yan uwa masu kallon a dukkanin faɗin duniya, wannan shiri namu za mu fara gabatar da shi tare da yi wa malam wasu tambayoyi akan wannan al'amari mai girma, wato al'amarin da ya shafi Idi. Na farko, Allah ya shiga ta malam, menene Idi a musulunci, sannan kuma wasu ranaku ne ake yin Idi a cikin su?
A'udhu billahi samiyyil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salam ala afdalil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. To, kaman yadda aka tambaya, Idi kalma ce ta Larabci, kuma a harshen Hausa sai ta zama haka ake faɗinta. Da yawan malamai sun tafi akan cewa an kira ta da Idi, suka ce sunniyal Idi idan li'annahu ya'udu, saboda maimaituwa da yake yi, shi yasa sai aka kira shi da Idi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar da bakinsa, ba a hadisi ɗaya ba. Misali, akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada cewa inna bi kulli qaumin eidan wa hadha eiduna, kowace al'umma tana da eidin ta, wato ranar da take yin bikin ta, to mu wannan ita ce ranar bikin mu. Sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yawmu arafata wa yawmun nahri amuminan ayyuna ahlul islam iduna ahlul islam wa hunna ayyamu aklin wa shurbi. Wanda sun ce da ranar Arafat da ranar Layya an sallah kenan, da kwanaki uku bayan nan sune kwanakin Mina, masu aikin hajji suna zama a wannan lokacin a Mina. Mina ta can Saudiya, ba ta mu ta Najeriya ba. Da 11 12 13 ga wata, to su manzala su ne ce iduna ahlan islam, waɗannan idojinmu ne mu musulmai. To a takaice, idan aka ce Idi, ana nufin wata rana da aka ware ta domin biki, amma biki na addini, biki na addini. Shi yasa ai a wancan hadisin manzala su ne ce inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna, kowace al'umma tana da ranar bikinta na addini. To mu kuma wannan ita ce ranar bikinmu ta addininmu. Kuma a wannan hadisin na biyu sai maza su mai lissafa kwanaki biyar, tun daga Arafat 9 ga wata, ranar sallah 10 ga wata, sannan da kwanakin mai na 11 12 13, yace iduna ahlul islam, wannan idinmu mu musulmai kenan. Wannan na nuna cewa kowace al'umma tana da idinta. To a takaice Idi kenan. Kuma sai ƙara sai ce ayyamu aklin wa shurbi, ranaku ne na ci da sha, ranaku ne na ci da sha. Akwai riwaya ta zo, duk da ba a faɗi lafazin Idin ba, sai ya ce ne ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi azza wa jal, ranakun bayan sallah, wato ranakun shanyan nama, su ne ayyamu tashriq. 11 da 12 13 ga watan Zulhijja, watan da muke ciki, manzo Allah sai sun yace ranaku ne na ci da sha da kuma ambatan Allah. To wannan shine, saboda ka a hukuncin Idi a musulunci wani abu ne da musulunci ya sa ka'ida cewa ba wani wanda yake da ta cewa sai abin da shari'a ta ce, saboda ka shari'a ita ce take makin wata rana mu a musulunci ta ce wannan rana ranar biki ce. Shi yasa ya tabbata ran juma'a ranar biki ce, amma suna cewa al'idul usbu'i. Al'idul usbu'i wato wani abu da yake maimaituwa na farin ciki da munna bikin addini da sati-sati. Wannan malamai sun tabbatar da wannan. Sannan ita ma Arafat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ta ya ce mata ayya tana cikin kwanakin Idin mu. Sai malamai suka ce kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi cewa Idin da ake nufi nan ana nufin ga ahlul mawqifi waɗanda suke aikin hajji kenan. Shi yasa aka haramta musu yin azumi a wannan ranar. Wanda kuma ba su je aikin hajji ba su kuma sai aka ce su yi azumin ranar Arafat. Saboda kada aka ce Idi ce ranar Arafat, ba ana nufin ga waɗanda ba su je hajji ba, ana nufin ga mahajjata su ne Idin su. Su kuma wanda ba su je aikin hajji ba, aika shagari ran 10 ga wata za a tafi a je a yi sallah, a je a yi biki, a yi yanke-yanke. To wannan a takaice kenan insha Allah.
Allah shi ratu ma Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta gaba, a wannan rana mai daraja mai albarka wasu manyan ibadu ne ake tun daga ketuwa alfajir har zuwa faduwar rana?
To ita ranar dama dai manya-manyan idojin guda biyu ne. To tunda yanzu a wannan lokacin muna batu ne, wai Bahaushe yana cewa wai kyan abu a yi shi, ko lokacin abu a yi shi. To tunda ba muna magana kan karamar sallah bace, babbar sallah ake magana a kanta. To abubuwan da suka keɓanci wannan yinin a dunkule mutum zai iya ambaton su kamar haka. Na farko dai ana son kamun baki, wato idan mutum ya tashi da safe kai ya ci abu har sai ya dawo, daga sallar Idi sannan ko sai an gama sallah, wannan akwai shi abu na farko kenan. Sannan abu na biyu shine ana buƙatar wanka, ayi wanka. Wannan wankan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun bada fatawa a rubutu cewa suna yi a gaba-gaba kamar Ibnu Umar. Sannan na uku shine fita Idin. Fita Idi na da mahimmanci matuƙa, wanda na san kila za a yi tambayoyi a kansa da kuma wasu abubuwa da za su biyo baya, amma dai yanzu muna lissafa kamar yadda aka nema. To ibada kuma ta hudu ita ce ibada ta talayya. To waɗannan a wannan dai ranar sallah, to babu ibada, waɗannan su ne ibadun da aka fi buƙata a yi. In mun ƙara sai mu ce ibada ta kabbarbari, wanda kuma dama duk a cikin waɗannan kwanakin ana da buƙata. To amma dai a wannan ranar ibadar ta fi ƙarfi, ta kabbarbari da yabon Allah subhanahu wa ta'ala da hailala ana da buƙatar. To a taƙaice dai waɗannan su ne manya-manyan ibadu guda biyar da ake buƙatar a yi a wannan rana. In an zo inda lokaci sai a ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a faɗe su da kuma dalilan da suka tabbatar da su a cikin shari'a insha Allah.
Alhamdulillahi. Allah shi ya tu malam kamar game da shi kama baki din da aka ambata, yana da buƙatar mutum ya wata niyya ne kuma ya sahur, sannan kuma idan ya dawo Idin zai saurara ne sai daga abin da yanka daga layyarsa, ko ko duk abin da ya samu tun daga masallaci Idin zai iya buɗe bakinsa.
To shi kamun baki aka ce ba azumi bane. Hadisi ya tabbata ashabus sunan a gaba-gaba, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi da wasu malaman sun rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yakhruju yawmal fitri hatta ya'kula. Akwai riwaya ta zo da cewa hatta ya'kula tamaratin witran. Baya fita a karamar sallah sai ya ci dabinai. Ko kuma abinda Allah ya sauke ma bawan Allah ya ci kafin ya fita. To amma wa kana la ya'kulu fi Eid al-Adha hatta yusalli, amma idan babbar sallah ce da muke cikin ta, to ita manzo Allah sama baya ci sai ya dawo. Akwai riwayar da ta zo amma tana da raunin sanadi cewa hatta ya akula min udhiyatihi, sai ya ci daga abin da yanka kamar da al-Imam al-Firyadi ya wato a cikin littafin sa Ahkamul Idai, amma riwaya ce da'ifiya. Duk da cewa akwai wasu mazhabobin kamar mazhabin Malikiyya su akan wannan suka gino cewa kada mutum ya ci wani abun sai daga cikin layyarsa, har wasu ma sukan ayyana me za a cin, wasu sukan ce zuciya, wasu sukan ce hanta da makamantan wannan. To amma dai waɗannan abubuwa ne da babu wani dalili tabbatacce da ya tabbatar da su. so da ka a takaice baya bukata wata niyya niyya ta musamman ta daban mutum ya tashi dama dai kamun baki ne ba azumi bane yaji cewa zai yi a matsayin ibada ce shari'ar musulunci ta umarce shi da yi cewa kada ya ci sai ya dawo daga idi dai kenan sannan na biyu ba dole bane a ce sai mutum ya ci wani abu wanda yayi layya da shi to wanda bai layya shi kuma ya zai yi so da kuma wanda bai da layya ba bai da shi shikenan sannan mutum ya tsaya din ya ci shi sai daga layyar shi zai ci kuma ba bata lokaci zai yi ba wannan ba a hana shi ba amma dai sunnar abinda ake bukatar a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kada mutum ya ci sai ya an yi sallah hatta yusalli hasi an yi idi to idan mutum yaga a masallacin idin yaga dabino ko yaga wata alewa ko yaga wani abinci da yaga zai iya ci a wannan wajen to shikenan laifi sai ya ci kayan sa amma dai wannan sunnar ana bukatar a aiwatar da ita a kama baki har sai an yi sallah
alhamdulillah masha Allah to Allah shi ya ci malam kamar da zuwa ita sallar idi din bayan mutum ya kama bakin sa kuma ya wanka kamar da malai ambata akwai wasu ladubba ne waɗanda shari'a ta ginda haya musamman a wajen hanyar tafiya da kuma yanayin tafiya a me ya kamata a je sannan idan mutum ya je masallacin idi kafin zuwa liman akwai wasu abubuwa da aka sunnanta mutum ya aiwatar kafin zuwa limamin nasa
eh tabbas akwai su daga ciki dai mun fara faɗin ɗaya shine mutum ya wanka an samu asar manyan malamanmu sun ambata a cikin littafan su na hadisi a ƙasa-ƙasa kamar sunan Baihaqi ya ambaci cewa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya kasance yana yin wanka al-Imam Abdurrazzaq as-Sana'ani ya kawo wasu asar na wasu tabi'ai a cikin al-musannaf wanda suke tabbatar da cewa idan za a tafi idi to ana buƙatar a yi wanka wanka na tsafta ba wani keɓantaccen wanka bane da mutum zai yi wanda za a ce kamar yadda ake wankan janaba a mutum da ya tsaftace jikinsa kuma ya sa sababbin kaya manzo Allah sama ya kasance yana da kayan da yake fuskantar baki da su in sun zo kuma yake sawa a lokacin da zai yi sallar idi ko kuma sallar juma'a to ana da buƙatar wannan ladabi ne ana da buƙatar shi sannan ladabi na biyu shine ana buƙatar mutum ya fita da wuri ita kanta sallar idin an fi son a yi ta da sauri wannan hadisai na annabi sallama da ayyukan magabata abinda yake tabbatarwa kenan manzo Allah sallama ana faɗin cewa ya gudu manyan malamanmu na lugha suna faɗin an ce a gada to ana nufin abu a yi da sauri kenan da sassafe kamar yadda imamul qaisi yake cewa kada abtadi wa tayru fi wuqnatiha bi munjaridin qaid al awabil haykali imamul qaisi yana cewa wai yana fita da sassafe a lokacin tsuntsaye ma ba su fita daga cikin kwasfas su ba ko cikin shikar su ba wannan yana nuna cewa yana gabatar su yana rinja yana gabatar tsuntsaye a wajen fita to a ruwaito manzo Allah sama yana fita idi da wuri sannan sahabbansa sun kasance su ma suna fita idi da wuri sannan tabi'ai da yawa a ruwaito su ma suna fita idi da wuri a takaice dai ana buƙatar a fita idi da wuri sannan na uku ana son a fita ne mushatar in son samu ne in masallacin idi kusa yake to a tafi a ƙasa amma abinda manzo sama ya kasance cewa kana ya khudu ila al-eid mashiyan manzon Allah sama ya kasance yana fita idi a ƙafa to wannan ita ce sunnar da aka fi so to amma nan ba kallafa ba a dora ma mutum ba idan masallacin idin na da nisa to mutum sai ya hau abun hawa amma dai aslan sunna abinda aka fi so shine mutum ya tafi a ƙafa mutum ya tafi a ƙafa tabbas to sunna ta gaba kuma ita ce ana buƙatar a tafi ana kabbar barin nan kuma malamanmu suna cewa ne za a yi shi kowa ya nashi ba wani ya riƙa yi yana amsawa ba ana amsawa ba kowa ya nasa ana kabbar bari sannan an samu lafuzza na kabbar barin daga magabata misali ana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd sannan an ruwaito ana cewa Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wannan kabbar barin su ake son mutun ya tai a lokacin da yake tafiya idi, sannan idan ya tafi masallacin idin ya zauna da yaji babu tahiyatul masjid. Malaman mu suka tabbatar da cewa sallar idi ba ta da sunna qabliya, ba ta da sunna ba'diya, wato ba wata nafila ratiba da kaman yadda in za mu yi azhar muke raka'a biyu ko hudu, in ko an gama ayi raka'a biyu ko hudu, haka la'asar in za a yi ayi raka'a biyu, haka magriba raka'a biyu, in an gama ayi raka'a biyu, to ita idi ba ta da wannan, ba ta da shi. In mutum ya ji sai ya ji ya zauna, in akwai wasu abubuwa da masallatan suke gabatarwa na dan tarairayen mutane na wa'azi, kaman da yawa masallatan mu akan yi wannan kokarin saboda ka a kyala mutane haka nan, ba wai an ce wannan yana cikin sunna bane ko yana cikin abinda shari'a ta ce dole su yi an yi. To amma dai ta su musulmai duk inda suka samu dama suna al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau. An zo an taru sai abin mutane ai shiru, a'a sai a sa wani ya zo ya yi, shi ne abin da ake ce ma jawabi da ake yi kafin idi, kamar yadda kuma ranar juma'a ake fari hutuba. Duk waɗannan ba wasu ababe bane wanda suka kasance na laifi, a'a ana yi ne domin a tunatar da mutane dama ce aka samu. Don akwai wannan sai mutum ya zauna ya ci gaba da saurara, kuma shi ma yana kabbarbarinsa yana yi, ba zai shiru bai ci gaba da kabbarbarinsa, yana yi yana zauna har liman ya zo. To idan liman ya zo daga nan za a tada sallah, sai ai sallah.
Allah ya shiga ta malam. A lokacin da limami ya halarto, akwai wasu kabarbari da akan yi ne a cikin ita sallah din, dan na lura akan wasu kabarbari da suka saba ma sauran salloli na farilla da nafili.
To ita sallan idi dama ai daban take, ita ce take da wannan kabarbari. Idan liman ya zo babu kiran sallah, babu iqama, ba a mata sallu kiran sallah, ba a iqama. Har malamai sun nassanta cewa daga cikin biyu'in idi akwai kiran sallah bid'a ne, wato kin yin kiran sallah shi ne abinda suke ce ma sunna tarkiyya a usulanci, wato sunna ce amma ta ka'ai wani abinda ake yi a wani wajen. A wata sallar ana kiran sallah, a wata sallar ana iqama. To ita idi sunnar ta ita ce ka a mata kiran sallah, ka a mata iqama, sunna tarkiyya kenan. To liman zai zo kawai ya kabbara, in yi ka zai yi kabbarbari hudu, kabbarbari hudu kuma yana yi ana yi. Malamai sun tattauna akan daga hannu, wasu suna ganin mutum ya daga a na farko to shi kenan ba zai sake dagawa ba, wasu kuma suna ganin babu laifi mutum zai iya daddagawa, domin an samo asar daga musamman Ibnu Umar ya kasance yana yin haka, yana dagawa duk kabbara in liman ya ce Allahu akbar shi kanshi ya daga, sannan ma mu su daga. A takaice dai a cikin al'amarin akwai yalwa, ba a kuntata ba, in mutum ya wancan bai saba ba, in ya wannan ma bai saba ba insha Allah. To wannan kabbarin kenan. To in liman ya kabbari guda hudu, to daga nan zai yi du'a'ul istiftah, kai ma mu za ka yi du'a'ul istiftah, wato addu'ar buɗe karatun sallah. Daga nan sai a yi gwagwadon abinda mutum ya haddace na addu'o'in da ake yi. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghayruk, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahir rahmanir rahim. Daga nan kuma liman zai yi karatu, zai yi karatun sallah. Manzo Allah sama ya kasance yakan yawaita karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko. To ita kuma raka'a ta biyu za a yi kabbarar tashi, idan aka yi kabbarar tashi to daga nan kuma za a yi kabbarbari guda biyar, wancan an yi bakwai, wancan kuma bayan an yi ta tashi to za a yi wasu biyar. Lallai
alhamdulillah. To Allah shi wato malam, kamar yadda aka saba sallar juma'a sauraron khutba na da matukar muhimmanci, kuma tana da sharidan cewa ba a yadda a yi magana ko a tunata da wani cewa ya daina magana ba. To ita ma sallar idi hudba da ake ba tana da irin hukunci irin na juma'a ne?
A ba ta da shi, sun bambanta gaskiya. Ita hudbar da liman yake bayan idi ba ta kai karfin ta juma'a ba, saboda ta juma'a ai akwai dokoki, bambancin su na farko dai a fili yake. Ita hudbar juma'a ana yin ta kafin sallah, ita kuma ta idi sai bayan sallah ake. Sannan ittifaqan malamai sun tabbatar da cewa kuduban juma'a kuduba bi ake yi liman zai ji satul istiraha wato zaman hutu sannan ya tafi ta biyu to ita ko kaga sallar idi kuduban ta an yi sabani akai wasu suna ganin bi ake yi sun kalli cewa manzon sama yana ma maza sannan ya je ma mata to sai suka hada suka ce ai bi yake yi domin wasu wajajen ba a ma mata wasu kuma suka ce a tunda manzon sama tsaye mata kuma zuwa yi fawa azahunna wa zakkarahunna manzon sama ya tafi ya je musu wa'azi ya tunatar da su to sai suna ganin hudu ba daya ake to wannan shi ma bambanci ne gaskiya sannan bambanci na uku dake tsakanin su shine hukuncin juma'a hukuncin kudubar juma'a al-imam shafi'i ya nassanta cewa ita kanta kudubar ta juma'a to cikin sallar juma'a take saboda haka wasu daga cikin malaman shafi'iyya suna ganin in mutum bai samu kudubar ba da juma'a to amma babu malamin da ya fada a ga aidi haka sannan hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi zami huduba zami jawabai bayan idi wanda ya ga zai tsaya ya tsaya wanda kuma ya ga ba zai tsaya ba ya tafi to haka malamai suka fahimta sai wasu suka fahimci cewa wannan na nuna halaccin zaman da kuma halaccin tafiya amma dai abin da yake tabbas yafi shine mutum ya zauna ya saurara so tare kuma akwai sakonni na shekara da liman yake isarwa akwai wa'azuza musamman a sallah babban nan akan yi wa mutane a shi kan shi manzon sama a hudu basta da yayi ayi bayani akan layya man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man zabaha qabla as-salati falyadhbah ukhra makanaha kaga a cikin hudu ba sama zan sama yi wannan bayan an gama sallar idi har aka samu wadannan gwalagwalan hukunce-hukuncen man salla salatana duk wanda yi wannan sallar ta maraka'u biyu mai irin wadannan kabbarbaru wanda sai ka nusukana yi yankanmu da za mu yi yanzu to faqad asaba nusuka sai da aka yi sallah sannan ya yi to ya dace amma wa man zabaha qabla as-salati falyadhbah ukhra makanaha wanda ko ya riga yayi yanka kafin sallah to ya yanka wata a makofinta to wannan yana nuna ashe muhimmancin huduba a saurara a saurari liman sannan limamai su kuma su takaita kwarai da gaske wannan fiqhul imama ne limamai su takaita hudubar idi kada a ce an gama sallar idi mutane suna son su je su yankan su sai kuma liman misali ya rike mutane a ce ai hudubar awa daya da za a takaita a ce ai jawaban minti 15 duk abin da za a fada ma mutane na minti 15 ba mun ce minti 15 din haka yake a sunna ba a'a ana kaddarawa ne a takaita a saki mutane su tafi shi kan shi liman ya yanka nasa abin yankan sannan mutane su tafi su je su yanka nasu
wa
ana da bukatan wannan gaskiya limamanmu muna jinjina musu kuma muna karfafa gwiwar su akan cewa a takaita hudububin in an yi musamman bana wannan shekarar 1443 din nan to ana cikin ruwa ne mu dai musamman a garuruwan mu nan na arewa ana cikin ruwa to a takaita a kula da wannan lallai kam
masha Allah Allah shi ya tuma lan kamar yanda malai ambata mana na daga cikin hudubobin da manzon Allah ya tunatarwa game da layya wannan shine zai kai mu zuwa ga tambaya ta gaba wato menene hukuncin layya a musulunci
to wannan wata matsala ce da malamai suke ta tattaunawa a kanta sai mutum ma ya ga a jacin amma dai abinda suke tsakani ba wanda ya wuce kusan maganganu ukun nan wasu sun tafi zahabu ila istihbabiha wasu zahabu ila abin nan ta'akkudu sunniyatiha wasu kuma sun tafi akan wujubuha wato akwai masu ganin mustahabbiya ce ita layya akwai masu ganin cewa sunna ce amma sunna mai karfi akwai masu ganin cewa wajiba ce layya al-imamu ash-shafi'i yana ganin mustahabbiya ce Imam Malik rahmatullahi alayhi yana ganin cewa layya sunna ce fi saboda manzon sama da ya dawoma akanta al-ahnaf suna ganin cewa wajiba ce layya to akwai waɗannan maganganun gaskiya da malamai suka yi kuma sun kalli kowa da nassin da ya kalla cewa gashi wasu nasusun sun inganta a wajen su wasu nasusun ba su inganta a wajen su musamman wanda suka tafi akan cewa wajiba ce kamar ahnaf sun tafi akan hadisin da ke cewa man kana lahu sa'atun falam nubahi fala yaqrabanna musallana tun mutumin da yake da wayalwa yana da wadatar da zai laye amma yaki to kai zo masallacin idin mu ba to amma wasu malamai kun san raunin hadisin cewa yana da rauni su kuma wannan suna ganin hadisi ne kyakkyawa ya kai matsayin a kira shi da kyakkyawan hadisi wato hadda su kuma wadanda suke ganin mustahabi ne kamar Imam Shafi kamar yadda nasiyan nasanta a cikin al'ummu da yake cewa mustahabi ne yace ai hadisin na Ummu Salama dake cikin Muslim kenan dake cewa idza dakhalat al'ashr wa arada ahadukum an yudhi yace lafazin wa arada manzalla sama yace mutum idan goman karshe goman farko ta dhulhijja ta shiga kuma dayan ku yi nifi ya kace a shi amrul irada ne in mutum bai nifi ba shi kenan to sai duk da akwai goyon cewa wa kana lahu dhibrun yanzu ne yana da abin da zai yanka to shi al-Imam Shafi babban istinbatin da yake a cikin hadisin sai ya ce wa hadhal hadith yadullu ala anna al-udhiyyah laysat biwajibatin bal innama hiya mustahabbatun wannan hadisin na nuna ashe layya mustahabbiya ce ba wajiba bane sannan an samu hadis asa ingantattu kaman sayyidina Abubakar da Umar sallah na iya zuwa su ki layya
to
kware da gaske kamar yadda Imam Abdul Razzaq al-Sanani ya rawaito kuma sanadin sa sahihi ne kamar yadda aka rawaito daga Ubay ibn Ka'ab Ubay ya ki layya wata shekara sai makwabcin sa yazo ya ce masa kai layya buga ka sahabban manzo sun sai ce eh nayi ne saboda irin ku da ba ku da fikihu ka ku dauka cewa wajiba ce
are da gaske musamman ma ga halin da ake ciki
yawa so da ka kauli mafi tsaka tsaki gaskiya shine kaulin malikiyya cewa layya sunna ce muakkada sunna ce mai karfi in mutun yana da ita yayi in kuma bai da ita kai ya kallafa ma kansa
to
daga hukuncin ta kenan watakila abinda za wa anan ban sani ba ko zaka tambaya falalatta ila akwai tambayar
kware da gaske tambaya dama ta gaba ita ce nau'ukan dabbobin da suka halasta a layyan da su sannan da sufofin su sai mu biyanta da kuma abin da shafa lalolin
layyan to bari mu fara falalar ina ganin za ta bidan in an fadi hukunci to sai a fadi falalar abu falalar layya al-Imam Ibn al-Arabi المالكي أتشل تاثن سعاربة الأحوال في شرح سنن الترمذي يتشي باب حديثي كوك وغال إيدي يتبت أكمل للي سيدي متاني ذكروا أمورا عجيبة يتشي متاني سنفة حديث أبو هو ما سبب ما ماكي أقوي حديثي وسمع لما يسمى سوكون شيدا موضوعين شوى حديثا ما نكرياني كما حديثا دك يتشي ومتني لي دزا أباش كو ونقاش إذا أباش har wasu ma sai ganin kada mutun ya wanke
abun
sai mutun yana zubar da ladan shi wannan hadisi ne na ƙarya bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu wani hadisi kai abinda malamai suke fadi sukan kafa hujja da fasalli rabbika wanhar
na'am
wasu suka fassara daga cikin malamai magabata malaman tafsiri suka ce fasalli kai sallar idi suka ce wannan ma na nuna akwai sallar idi a Qur'ani li rabbika dan ubangijinka wanhar sannan kuma ka yanke abin yankan ka ka soke abin soke waka suka ce wannan na nuna layya to amma wani hadisi bi khususiyati yazo ya fadi falalan layya da ladanta sai dai a tsaya manzo Allah sama yayi kuma malamai suna cewa an sunnanta yin layya a shekara ta biyu bayan hijira al-Imam Ibn al-Asir ya ambaci wannan a cikin littafin sa alisi abin nan usulul ghaba fi ma'rifati as-sahaba haka na al-Imam ابن حجر يا فيا تشن التلخيص الحديث شيوا الشكره تبيو اكا سننتي ليا كمان يدا الشكره تبي اكا سننتي عيد شي كانشي
نعم
شي كانشي عيد اران الشكره تبي اكا سننتا يسا معلومي سنا غنا السنه الثانيه الهجريه سنه الاحكام تي
او
سنه التشريع ان شرع ان تسو ازمي سواي كسان دهوا دي حكمه حكمه حج هادي ما
na'am
anan a wannan shekara aka farlanta shi udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqareeb to gashi to din wadannan da su da a ciki aka tabbatar da wannan shekara ta bi to tun daga nan maza sama duk shekara yana yin layya to wannan kafaha fadlan
na'am
manzalla sallama an yudawi ma ala shay'in yadullu ala fadli shay' annabi da wama yana yin wani abu wannan yana nuna wannan abun bai kamata ai wasa da shi ba
na'am
lallai kam to in an dora tambayar da kai ta gaba ita ce dabbobin da ake layya da su dabbobin da ake layya da su dabbobin ni'ima ne
na'am
eh dabbobin ni'ima dinnan su ne samaniya to azwajin dinnan
na'am
eh Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa ya nassanta haka cewa shi yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru Allah fi ayyi wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kulu minha wa at'imu al ba'is al faqir ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق انا ما جانا كان الهزي تو الهزي سنا هدايا هدايا دليا سن يقما كسن سنا سامون daidaito a hukunce-hukuncen su duk da sun saba a wasu hukunce-hukuncen to dabbobin da ake layya da su kuma ake hadaya da su su ne dabbobin ni'ima waɗannan auren guda takwas
na'am
wato akwai rago da tinkiya akwai bunsuru ko tauri da akuyarsa sannan sai sa da saniyarsa sai kuma raƙumi da taguwarsa waɗannan su ne ake layya da su ba a layya a ƙauli rajihi da dukkan wani abu wanda ba wannan waɗannan dabbobin ni'iman ba jimunan mutum ko ta kai girman waye ba zai layya da ita ba ya halasta mutum ya yanka ta ya ci daɗi saboda sun tsuwa ce amma dai ba za a yi layya da ita ba bai tabbata a sunna ana yin layya da ita ba tokin ka mai ake ce mishi talo-talo komin girman da talo-talo ba za a yi layya da shi ba su dawin su duk ba za a yi layya da su waɗannan ba a layya da su bai tabbata a sunna ana yi da su ba ba a yi to ana layya da su waɗannan su ne ake layya da su
alhamdulillah to Allah shi ya tu malam wasu aibuba ne suke haramta a yi layya da dabbobi cikin waɗannan dabbobin ni'iman da aka ambata tana irewa mutum Allah ya hore masa da rago amma kila yana da wasu aibuba to wasu aibuba ne shari'a ta ginda ya cewa idan dabba tana da su bai halasta a yi layya da su ba
to aibi na farko shine aibin kankanta
na'am na shekaru
aibin kankanta a rayuwa shekaru kenan
na'am
sallama a hadisi sahihi yace la tadbahu illa musinna
na'am
illa an ya'su alaikum
to
fatadbahu jaz'an min adh'am
na'am
kakku yanka komai sai wanda su kasance musinna sune ake cewa asani idan aka je wajen masana dabbobi to suna nuna wa mutum hakurin da ake nufi da saniya da hakurin da ake nufi dabbobin su zama sun yi to malaman mu sun fitar da bayanai cewa rago wanda shi da yawa aka bari ana buƙatar alal aqalli wata shida rago kada a yi layya da shi sai ya kai wata shida watanni shida
hadda
ya uwarsu tinkiya tare suke tafiya ai tunda in ba ta duk da ana lura da namiji amma dai za a dawo kanta ita ma to wata shida sannan idan dan taure ne wato bunsuru dan bunsuru shi kuma sai ya shekara saboda yanayin halittar su ba daya ba rago ya fi wancan girma ya fi shi girman jiki sannan ita kuma saniya da usaki nan namiji da saniya mace su kuma sai sun cika shekaru biyu sai sun cika shekaru biyu sannan shi kuma raƙumi sai ya cika shekara biyar to waɗannan su ne abinda shari'ar musulunci ta sa to idan suka gaza haka aibi ne ai Abu Burda ibn Niyar Balawi kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito ya yanka layyansa kafin a je sallah manzala sama ya wannan hudubar da muka faɗi a baya cewa wa man zabaha qabla as-salati falyadhbaha ukhra makanaha ya yanka wata a makofin waccan da yanka sai Abu Burda sai ya tashi ya ce kamar yadda ɗansa ya ruwaito al-Bara ibn Azib ya ce ya ma'aikin Allah ni na ga ranar ana idi ce wa alimtu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbi fa aradtu ku fa ahbabtu an takuna shati awwala ma yu'kalu fi bayti yace manzo Allah ka san ranar sallah ne ni kuma gida na gidan iyali ne to na san ranar cici da sha ita ranar sallah to sai na ga ayar tinkiya ta kamata ka ga nan ma tinkiya yanka
na'am
tinkiya yanka sai ya ce a ita nake ganin sai na so a ce tinkiya ta ita za a fara ci a gidana sai na yanka ta kuma wata zaddaitu
ku
na ci abinci na kafin in zo idi wannan ma na nuna mana cewa ashe kamun bakin nan ba
wajibi ba ne
to sai na yanka manzon sa ne ce a sha tuka sha tuka lahanin ai kai ya kawai ke kinciyar ka ta takile shi ce kawai an ci dadi a gidanka amma ba ta ibada ba kawai kaman Allah ya ma wadata ne kawai kan kayan ka tinkiya a gidanka a ci ba wani abu ne saboda haka sai ya ce to inna li anaqa ko ahabbu ilaina min shataim ya ma'aikin Allah muna da wata gunguma gunguma ita ce wadda bata wuce watanni hudu ba
to
ita ce gunguma ita ce malamai suke ce mata ita ce ake ce mata anaq
na'am
to yace ina da wannan yar gungumar na fi son ta saboda kiwon da aka mata ya taki wato
na'am
in aso ne a zuciya gara aban ita da abani tumakai guda biyu wanda suka fita shekaru ko suka fita rayu suka fita girma to sai manzo ne yace ka yanka amma walan tudzi ali ahadin aw an ahadin ba'dak
na'am
bayan ka kai kade aka baka wannan damar saboda ka kada wani ya zo ya yanka ragon da bai kai watanni shida ba
na'am
watanni shida to wannan shi aibi na farko kenan aibi na biyu shine aibi da za a iya ganin sa na ciwo
to
a tare da ita manzo Allah sassama ya ambata ko aibi na matsalar zahiri da ta dai ta cika waɗannan lokacin da ake bukata to amma kuma sai manzo sallama ya faɗi cewa aghbaul la tujzi'u fil adahi
na'am
dabbobi hudu ba su inganta a ilayya da su
na'am
shi ya ce ne al-arja'ul bayyinu dhala'uha gugu wadda ana tafiya za a batta
na'am
ta karye ko kashinta ya kar ta su ya ta samu abin da tsagewar kashi to tana tafiya za a riƙa barin ta bayan haka malaman mu suka fassara cewa alamar urjinta alamar gurmuntatta ita ce idan ana tafiya sai ƴan uwanta su riƙa tafiya suna barin ta baya wannan alama ce babba sannan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal awra'ul bayyinu awruha ne ido daya ba za a ilayya da ita ba sannan wal maridatul bayyinu maraduha mara lafiyar da ba ta da lafiya ga ta nan ana ganinta sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kamasashiya allati la tunqi ita kuma wadda ba mai a jikinta ba masu to malaman mu sai suka ci gaba da bincike akan wannan hadisin kusan sai suka dauki abu na farko suka ga ai akwai wasu dabbobin da aibin su yafi na waɗannan sai suka ce abinda suke ce miki yasul aula sai suka fitar suka ce in an ce ne ido daya to ashe makauniya ta fa aibi in an ce gurguwa to ashe wanda ta zama an cire mata kafa kwata kwata ita ta fi matsala yauwa sannan mara lafiya da aka ce ciwon ta a bayyane ki ashe wanda take a ringis a kwanci kila ma ta fara zubar da miyan mutuwa ita ta fi cancanta ka ayi da ita haka nan wanda take kanjaman miya to ita ma akwai wanda za ta fita IVI to sai suka fitar da waɗannan sannan sai suka zo kuma sai suka yi abin da ake ce miki yasul adna
na'am
sai suka kalli ƙasa musamman malikiya sun fito da waɗannan abubuwan sun fito da wasu abubuwan da yawa cewa wadda kaza ne karyayyen kaho mai kaza amma wannan matsalar malamai sun yi sabani a kan su mai zani amma waɗannan hudun akwai magana sannan kuma sai suka zo suka yi qiyasul misli suka ga ai akwai wasu waɗanda suka yi daidai da su wanda dama shi ne asalin qiyasi asalin auna abu da ɗan uwan shi kuma dama shari'ar musulunci ta zo ne domin ta haɗa ababen da suke daidai ta raba ababen da suka saba to sai suka faɗi haka so da ka mutum gaskiya musamman a cikin daidai lokacin da muke wannan shirin to mutum ya kafa da ragonsa gaskiya kai ya bai yara sannan a guji hada su a wuri daya
dan suna yawan fada
yawa zai iya samun matsala ko kuma irin barin su a fita da su fita wajen nan wani mugun na iya bin su da gudu ya je ya fadi shikenan ya mamu tasara to a kula da su waɗannan aibuban gaskiya hudin nan manzo Allah su ya nasanta ya ambace su to amma malamai sun ta fito da wasu aibuban suna ambatar su a cikin littafin fiqh da kuma sharhuha na hadisi
masha Allah Allah ya saka sai da wannan bayani to ba mu san mai malam zai mana nasiha akai ba ko ko mecece asalin manufar layin saboda yanzu mutane sun koma kaman suna gasa wani ya ce ni na sai ragon 200 wani ya ce na 300 rago na yafi naka girma wani kuma yana jin kunyar ya bayyana nashi har hakan wani ma ya sa ya ce in bai da kuɗi kaza shi ya haƙur ma ba zai layin ba to mecece manufar shari'a game da fifikon tsadar dabba wajen ladan mutum
to shari'ar musulunci babbar manufar layya ita ce ciyar da mutane.
Na'am.
Saboda za mu kalli wannan a wata shekara manzon sama ya hana a ajana mallayya.
Na'am.
Ya hana, ya haramta, ya ce duk wanda yake da nama ya fito da shi a cikin. To shi ne sai suka masu riwaya sai suka ce ne anna fil ami maja'atan. A wannan shekara an shiga yunwa. To shi yasa sai mun san amma da shekara ta zagayo aka samu yalwa sai mun san ne duk wanda yake da naman shi yaje aje kai kili shi ka aje kan ka kai dan bin nama ka aje ka za a cin kaki da iddihari kenan a aje. To babban manufar yin layya ita ce in an kalli al'umma ita ce ciyar da su tunda an ci ayyamu akli rana ce ta ci. Shi yasa wasu garuruwan Allah ya saka musu da alkhairi wasu ruwan ba sai na faɗi sunan su ba su mana dariya sukan yi mutum ko bai yi layya ba to ba zai san ma bai yi ba saboda naman zuwa ake ana fitowa da shi ana a nan ake gasa shi duk wanda ya zo wucewa haka za a ɗayan kowa ana ba shi al'ada ce wannan mai kyau. Wannan manufa ta farko kenan. Sannan manufa ta biyu ita ce wadda ta shafi dukkan ayyuka koya ma mutum ikhlasi. Shi yasa Allah da kansa ya faɗi cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Da jinin da naman ba zai shafi Allah ba. Ba ruwan Allah da naman ka, ba ruwan Allah da jinin. Abinda yake kalla yana kallon ikhlasinka. Al-Imam Ibn al-Jawzi ya ce al-ikhlas annan at-taqwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Ana nufin ne, ana nufin al-ikhlas, ikhlasi ne dan Allah ake kalla.
Na'am.
Saboda haka mutane su koma kuma magabata kaman sahabbai kaman Ubayy ibn Ka'ab da muka ambata yace mutane qabla an yatabahan nasu kafin mutane su zo su fara yin alfahari suna taƙama alayya. Yace da sai mutum ya yanka tinki ya ɗe ko rago ɗe a gidansa ya ishe shi da iyalansa. To amma da mutane suka zo suka fara alfahari to shine yace to shi yasa shi ba na ba zai yi ba yake ya har wani cikin almajiransa kamar yadda muka fadi a baya masa tambaya yace nayi ne dan irin ku da ba su da fiqhu su fahimci cewa layya ba wajiba bace. To ba magana alfahari bace, ba magana ne na yanka ba. Yana iya yiwuwar ka yanka raguna ɗari, wani ya yanka bunsuru ko ɗan tauri. Allah ya karɓi nasa. Inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Kuma a kissar da ake ba da labari malaman tafsiri suke ruwaitowa da malaman tarihi, rago ya yanka. Rago ya yanka shi ɗan annabi Adam ɗin amma aka ƙi ansa. Rago ya yanka aka ƙi ansa. Dan uwansa ya ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah yana karɓa ne daga masu ikhlasi wanda suka yi dan Allah. Ba dan alfahari ba, ba dan nafuwa na ba, ba dan in zo in nuna raguna ya fi wani na wani ba. Ba dan manzon sama ya yanka raguna da yawa to amma shi manzon sama yankawa yake da araba. Kuma shi dama manzon sama karihil mursalati yake fil judi a wajen kyauta da baye baye manzon sama ya fi iska kyauta. To shi yasa sai yanka raguna da yawa, yana yankawa a yanka a raba ma mutane. Kuma manzon sama abinda zai ya taba yanka rago daya.
Na'am.
Wata shekara rago ɗaya yanka. Kamar da Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin Sunan, manzon sama da yazo zai yanka ragonsa yace bismillah wallahu akbar hadha an Allahumma taqabbalhu minni wa min ahli wa min ummati. Haka manzon sama ya faɗi hadisi ya hasan ce ya Allah ka karɓi wannan layyar daga gare ni, ka karɓa a makofin iyalaina, ka karɓa a makofin al'ummata.
Na'am.
To wannan dai yana nuna ashe karɓan ake yi. Allah ya anshi abinda mutum ya yi. Wannan shi ne abinda ake da bukata. So da kamar tsaya a waɗannan manufofin, manufa ta farko mu fa'idar da za mu samu ta koya mana ikhlasi da samun lada. Manufa ta biyu ita ce ciyar da al'umma. Ai zama an yalwata mu al'umma, al'umma ta samu.
Alhamdulillah. Allah ya shiga tumayila, Allah ya saka da alkhairi da wannan kokari gagari. Wannan zai kai mu zuwa ga tambaya ta gaba. Me shari'a ta tsara game da yadda za a yi tasarrufi da ita wannan dabbar layyar bayan mutum ya dawo gida ya yanka abinsa? To ya shari'a ta ginda a tsari game da naman da mai yankan da kuma wanda suke makusanta da yanku?
To abu na farko dai shi ne shi wanda ya layyar, shi wanda ya fiɗa ba laifi za a iya ɗiban masa ba a makofin sakamakonsa na layya ba. sakakon fide da yayi ba bahunde ko kuma mahauci da ya fide mu mutun ragwansa to ba a bukatar ka biya shi da nama haka manzon sun ne ce masa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce wala tu'ti al-jazzara minha shay'an nahnu nu'tihi min 'indina kar ka suke ka ba bahunde wato mahauci wani abu daga cikin naman nan a matsayin biyan sa ujratsa wato abin da yayi na jingar da aka yi da shi amma malamai suka ce babu laifi za a iya bashi in yana da bukata a matsayin sadaka ko kyauta za a iya bashi sannan na biyu mutum zai iya cinyewa shi da iyalansa a yi komo su kamar yadda wasu gagugun suke to zai iya biyi laifi ba saboda abin da ake bukata shi ne kila abin da yankan bai da yawa sannan na uku ana mutum zai iya rabawa gida uku kamar yadda da yawa daga cikin malaman fiqh gaskiya sun fi ambatar haka mutum ya ci ya sadaka sannan kuma ya aji ya ci ya sadaka da shi in an ce sadaka nan ya kunshi kyauta domin kyauta ana ba masoya wani yayi masoyinka ne kila ko ka sarrafa naman ta wata siga a riba a bashi ba laifi bane sannan ana ba mabukata a matsayin sadaka sadaka ta neman lada a matsayin kuma cewa tabbas mabukata ne su sannan kuma mutum zai iya ajewa kulu wadakhiru kamar yadda manzon sama ya faɗi ya ce ku ci ku aje ba laifi sadaka mutum zai iya sarrafa naman sa a aje masa a yi kilishi ko a yi dambun nama ko a sa shi a cikin kaki dai duka mutum zai iya yi sadaka duk malamai sun yi waɗannan batutuwan ba laifi ba ne idan an yi amma dai ikhlasin nan shi ne abin da ya kamata mu dawo mai makan mu faɗa a kansa ba daidai ba ne akwai abubuwa da yawa da ake yi kaga mutum wai ragon da zai yanka sai an nuna ma jama'a an sa status wannan ba yana yankawan an nuna me fa'ida shi ba shi ba daidai ba ne yan wannan muna bata ayyukanmu da yawa da waɗannan abubuwan da suka zo mana na zamani abubuwan da ya kamata mu yi su don Allah Allah kawai muke son ya san mun yi to amma sai mu je muna nuna ma jama'a kamar mutanen ne za su ba mu lada akwai hadari a ciki gaskiya
Allah ta'ala ya shirar da mu Allah ya shiga ta mallan tambaya ta gaba shine mudda ta ita wannan layyan daga wani lokaci ta halarta a fara sannan zuwa lokaci ne ake gama yin ta gabaki daya
to nassin hadisi da kuma abinda da yawa daga cikin malaman mazhabobi suka tafi akai cewa ranar sallah da kuma kwana uku bayan domin ga wancan hadisin da muka karanta yawmu arafata wa yawmun nahari wa ayyamu minan iduna ahlul islam sannan mazan sun ce ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah to sai malamai na mazhabobi jumhurin malaman mazhabobi suka tafi akan cewa ranar sallah 10 ga wata kenan sannan kuma da kwanaki uku bayan sallah kan zuwa rana ta faɗi na ranar ƙarshe rana ta faɗi wannan ita ce maganar da yawa daga cikin malamai suke amma a malikiyya su sai suka ce ranar sallah da kwanaki biyu bayan sallah sannan a malikiyya dama ba a yanka idan an yi zawayi su malikiyya wadda su ne mazhabin muna faɗin malikiyya da yawa saboda fiqhun ta aka fi karantawa a cikin ƙasashenmu nan masu magana da hausa to shi yasa akan ambace haka amma dalili ya tabbatar da cewa ga baki ɗaya lokaci na kwanakin nan mutum zai iya yin layya zai iya yanka har da daddare bayan yana da wanda zai fiɗe masa ko zai fiɗa kayan shi da kanshi yanka da daddare ba zai fi tunda duk an ce ayyamu wal yawmu ashmal wa am yawm kwanaki ne duka gabaki da kuma idan sutari idan shari'a ta itlaqin al yawmu to ana nufin bi laylihi ana nufin yini da kuma daren sa haka ake nufi to amma shi malik rahmatullahi alai shi yace ai sunan ta ma na nuna lokacin da ake suka ce udhiyya daga duha ne duha kuma na nufin hantsi hantsi kuma na tafiya ne da zaran ne da zarar rana ta yi zawali wato lokacin azhar ya tafi to shi ne to a takaice dai gaskiya mutum zai iya yi waɗannan kwanakin da kuma waɗannan lokutan zai yi kuma ya fi yalwa domin ita shari'a ta zo da yalwa ne in ba abinda ta tsaida mutum ba a kansa to ta ba mutum dama ya yi a waɗannan abubuwa
to kuma akwai fifiko ne kamar a ce wanda ya ranar sallah ya fi wanda ya yi washe
gari ya kwarai da gaske kokari da gaskiya akwai fifiko mana
na'am
akwai fifiko ya zai mutum wani yayi da sauri wani kuma yayi a ce kamar dai sallah ce ai
na'am
duk wanda ya sallah a muktari sai a ce yayi da shi da wanda ya sallah a zahuri dukkanin su mutum daidai kaga sallah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta as-salatu ala waqtiha
na'am
as-salatu ala waqtiha wal waqtul maqsud ana nafa al waqtul muhtar
ya
babban lokaci saboda ka yi da wurin shi ne ya fi sai dai idan mutum bai samu dama ba ba laifi
to Allah shiga tumbala akwai wata tambaya da na so ne dazu game da yanda ake tasarrufi da namalai inda malamin bayanin cewa an so galibi a raba uku a ci a taskace kuma a bada sadaka ko kyauta to a cikin naman akwai abin da ba a iya ci kuma wanda aka bashi ba zai amfana da shi kai tsaye wato fatu wanda galibi dole sai dai a siyar sannan kuma akan samu su waɗanda suka nemi a ba su domin su siyar su amfana da shi to mahangar shari'a game da wannan fatan layin
Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya kasance shi hatta ijiya ijiyar da aka kawo ragon shi baya sidata shi dai ba da ita kyauta shi yana gina duk abin da ke da alaka da layyato bai kamata mutum ya ci riba ta duniya da shi ba
na'am
so da kada fatin da kofatan da kirgi dabbobin da suke da kirgi kaman shanu duka gabaki da kyautarwa ake da kai da kafa
na'am
duka gabaki da kyautarwa ake sadaukarwa ake ba laifi mutum ya ba ƴaƴan shi kyauta
su kuma
sai su ji su sida da mun ba su kai layya ba amma shi dai ba zai siyar ba
na'am
ba laifi ba matarsa
na'am
ni ba laifi kungiyoyin addini da suke nema a ba su mutun ya bada ba laifi mutun ya ba makwabta
na'am
duka mutun zai iya badawa
to masha Allah to alhamdulillah to Allah shi ya tumala a dunkule a gurguje a wayannan kwanaki wanda galibi su ne ake shagulgulan sallah wanda biki ne wanda yake so bi galibi a shekara akwai wasu ka'idojin shari'a ta shimfiɗa game da yanda ya kamata mutum ya yi irin nasa nishaɗin a wayannan kwanaki
ai tunda aka ce mana idin mu kenan mu musulmai ko mu musulmai mun san ba a bar mu karazibi duk abin da za a yi akwai ka'ida to an ba mu ka'ida duk abin da za a yi a yi shi a cikin shari'a babu laifi a bayyana yara su ba taya irin abubuwa na biki na ziyarce ba laifi bane amma ya zama ana kula da shari'a ba laifi a bar su buga dindufa dindufa wani abu da zai bada ƙara ta cewa a wannan ranar dai ana jin cewa rana ce ta munna ba laifi a yi abubuwa da ake na hawan sallah sarakuna da suke na nishadantar da mutane duk ba laifi ba ne amma a kula da shari'a ka a saba ma shari'a kada saboda hawa ba za a yi sallah ba sallah farilla a ce a yi hawa tun safa a zahar ta yi ba za a yi sallah ba wasu lokacin sallar la'asar suke sallah ba za a yi wannan ba baya cikin shari'ar musulunci a zo ana tsorata mutane ana harba-harban bindigogi ko ana fasa balan-balan ko ana ta da knockout wannan ba cin shari'a ai abu cikin nishadi sannan kuma wani abun da zai kara tabbatar an daure mu aka ce ayyamu akalin wa shuhudu wa zikrillah so da kada mu manta da ambatan Allah musamman wanda ake yi bayan salloli tun daga ranar Arafat da zarar alfijir na Arafat ya shigo to ana buƙatar a fara yin kabbarbari bayan sallah duk sallar farilla ai kabbarbari magabata sun kasance suna yi idan an gama sallah wannan kuma zai kai mu har zuwa ranar 13 ga wata in an yi sallar la'asar shikenan an gama wannan kabbarbarin la ilaha illallah wahdahu la sharika la الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر والحمد لله والله أكبر ولله الحمد هو أيوي تينس بك يا رابع أتشي أتاكو رامس وأبس سواتا يا مسمى نيارا أبس سواتا يا سساء أبوغو سساء أبوغو الروبا سساء جلاشي سساء تبع لي في بني أبس أما أكولادس a kula da tarbiyyar su kada a basu su je wajajen tuhuma wajajen da za a yi saban Allah ƴan mata su je ɗakin mazaje wannan duk saban Allah ne da ya haramta a wasu kwanaki to haka ya haramta ranar Idi kuma musamman wannan a watan mai alfarma ne in an mutum ya zunubi malamai suka ce ana ninka masa zunubi to kaga mutum ya kamata ya makansa faɗa ya nisanci waɗannan abubuwa
Allah ya saka a gurguje tambaya cikin minti ɗaya kamar da malam ambata falalar layya a ko inda ba su da karfin da za su yi yanka su kadai shin ya halasta za a yi tarayya wajen yanka rago kamar mutum da iyalinsa ko kuma wata dabba makamancin haka
to ittifaqan dai ba a tarayya a rago wani ya bada kudi wance ya bada dubu kaza sai a ci rago ba a yi amma manyan dabbobi ana yi saniya da rakumi da sa da rakumi ana yi wannan jumhurin malamai abin da suka tafi har wasu sun yi iddiai ittifaqi amma ibnu al-imam al-abdullah yace ba ittifaqi domin al-imam malik ya ce ba a yi shi al-imam malik a wajen sa ba a yi amma wasu malamai sun tafi da yawa jumhurin malamai gaskiya sun tafi akan halalcin haka mutum bakwai ba a wuce bakwai rago sai su haɗa ba rago ba rakumi da sa sai su haɗa kuɗi su siya kuma su yanka amma shi tarayyar da ake wancan sai dai a layya kamar yadda bar sun ya shigar da iyalansa a ragon da ya yanka ya shigar da al'ummarsa amma ba su kawo kuɗi wance ya kawo wance ya kawo a ci rago ba sai dai za su sai na ranar jajibiri ne
wannan shi ne shiri da muka yi a wannan domin wannan rana mai alfarma wanda malaya mana ɗimbin bayanai masu cike da fa'idoji tun daga abin da ya shafi hukunce-hukuncen ranar idi na dubbanta lokacin fita da yadda ake yi da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi wato layya muna malam godiya da wato wannan kokari mai girma da aka mana Allah tabaraka ta'ala ya sanya a mizani ya ƙara lafiya ya sanya mu rayuwa albarka ya ƙara ilimi mai amfani ya wato sanya wannan cikin mizanin aikanmu na duniya da lahira da haka muka kawo ƙarshen wannan zama namu muke yi ma al'umma fatan ayi sallah lafiya Allah tabaraka ta'ala ya karɓa da gare mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum.